بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الحميد ترى جوات عينه واتو صفر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشكرة دبو ديا دبو إدى أشرين دا ديو وان دي 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 دا ديو جوات مي شكرة تدبو ديو دا ديا منا كرات لتافع الصارم البتار في التصدي لسهرة الأشرار نا الشيخ العلامة وحيد عبد السلام بالي وان لتافع نتايا تمكر دبو دكيا كربو كاي لأن سهري بمطعفة لأن دبو kuma bamu gushe ba malamin ya kawo mana tahsinatun didda sihiri wato irin tsarin da ake samu daga ainihin sihiri malamin ya rinka lissafo mana matakan tsari har wajen guda 15 duk gaba ɗaya da malamin ya kawo mana su sai kuma yazo ya kawo mana misalai na ilimi game da ainihin wato yadda shi malamin ya bi a aikace ya tare wani asiri da aka yi wani wanda zai iya kusantar matar shi haka kuma wani da aka mishi asiri dan ya kasa kusantar matar shi ma ya samu taɓuwar hankali daga haka duk dai malam ya warkar da su da izinin Allah. To a ƙarƙashin tsari na 10 daga cikin jerin giyar matakan tsari malam ya kawo cewa karanta ayatul kursi yayin da mutum zai kwanta tana ainihin wato tsare mutum daga sharrin shaitanu da duk sharrin sihiri da makamantan haka. Yayi ishara zuwa ga hadisin Abu Huraira, mun zo mun karanta ainihin hadisin Abu Huraira wan a makon da ya gabata cewa Abu Huraira annabi ya sa shi ya rinka kula da dukiyar zakafin da kai da ake tarawa wato cikin ainihin azumi kenan shikenan sai ainihin yace sai ya rinka ganin tana raguwa ya dai rinka gadi ya kama wannan mutum rana ta farko dare na farko dare na biyu dare na uku yace kam sai ya kai shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam anan ne wannan mutum yace mishi bari in gaya maka ainihin wasu kalmomi da Allah zai amfane ka da su da za ka rinka karanta ayatul kursi kowane dare ba za ka gushi ba kana samun wani mai gadi mai tsaro daga Allah madaukakin sarki zai tsare ka insha Allah ta'ala. To bayan duk da muka ji waɗannan abubuwa baki ɗaya sai kuma har wa yau dai muka zo muna karanta daga cikin Fathul Bari wanda dama mun zo da littafin Fathul Bari a cikin mujallaji na 4 wanda wannan hadisi ya ainihin zan a cikin shafi na 613 to shine muna yin wannan karatu ne tun daga wannan guri har zuwa shafi na 617 domin fara karanta sharhin da malamin ya dangane da wannan hadisi sai ainihin lokaci ya kure mana wanda na daga kadan daga abubuwan da muka ji shine cewa ashe dai akan iya samun wani wanda yake kafiri ne sai ya zan ya san abin da yake zai iya amfanar da mumini domin gashi wannan shaitan ne shaitanin aljani ne amma ya san wani abu wanda zai amfani mumini shi kuma muminin ainihin bai san da abin ba to da yaji wannan abun sai je inda za a tabbatar mishi ya samu tabbaci game da wannan shine wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan muka ji cewa ashe dai zai iya yiwa a ga aljanu amma ba a surar su ba in sun rikida sun zama mutum ko sun zama muzuru ko sun zama mage ko wani abu daban zaka iya ganin su domin gashi duk tsawon gare raki kwanaki uku din nan Abu Huraira yana ta gwagwarmaya da mutumin nan bai san cewa aljani bane sai daga baya tukuna da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mishi sannan sai ya gane to muna cikin ainihin karanta sharhi dai sai lokaci ya kure mana a yanzu sai mu ce malam yace wa annal jinna yaakuluna min ta'amil insi wannan hadisi yana nuna mana ashe aljanu suna cin abincin mutane ina muka fahimci haka gashi Abu Huraira yace da ya sa ido sai ya ga wannan dabino na raguwa da ya zo kama mutumin sai ga ga wannan mutum yana dauka yana cin dabino daya bayan daya to ashe aljanu sukan ci ainihin abincin mutane to hadisai sun tabbatar da haka in ka karanta cikin sahihul bukhari ko cikin littafin shi al-bukhari din al-adab al-mufrad zaka ga irin ainihin waɗannan hadisai da ke nuna cewa duk wanda ka zo shiga gidanka in kai sallama shaitanin da suka biyo ka sai su ce to yau kam babu ainihin makwanci duk sanda ka shiga ainihin gidan nan babu sallama sai su samu biyo ka suna nan suna ainihin jiran ka zo cin abinci in kai bismillah su ce to yau kam mun samu makwanci domin bai yi sallama ba ya shiga gidan to amma abinci fatin da ka yi bismillah ba zai ciyu ba sai su ce don haka yau ba mu da abinci domin an ambaci sunan Allah ga abincin ashe wannan tuwanka, tuwan dawa, tuwan masara, sakwara, teba, shinkafa, menene da zaka zo ci baka yi bismillah ba, shedanu za ku ci tare da su kenan. Ashe wannan na ƙara tabbatar da cewa aljanu suna cin abincin da mutane ainihin suke ci. Kuma mun gane wannan da kyau ko? Sannan wa annahum yazharuna lil insi, sannan kuma su aljanu suna iya bayyana mutane su gansu. Lakin bi shartil mazkur, sai dai da sharadin da aka ambata a baya, shine inda Allah yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Shi shedan ko shi iblis da shi da al'ummar shi aljanu suna ganin ku ta yadda ku ba ku iya ganin su, wato su suna ganin ku a cikin tsantsan surar ku ta mutane, amma ku ba ku iya ganin su a tsantsan surar su ta aljanu, amma da za su rikida su zama wani abu fa za ku iya ainihin ganin su. Wa annahum yatakallamuna bikalamil insi, kuma wannan ya nuna cewa su aljanu suna magana irin ainihin magana ta mutane. Duk mun tattauna bayanai dangane da wannan, dama wannan gaban muka kwana, saboda muhimmancin waɗannan matsaloli ne muka dan dauko daga baya kaɗan. Ma'ana aljanu suna magana irin magana ainihin da mutane suke. Akwai aljanu zagi-zagi, akwai kanawa, akwai zamfarawa, akwai sokotawa, akwai inyamurai, akwai yarabawa, duk kabilar da ka sani aljanin da ke kusa da su irin yaransu suke yi, kuma irin lahajarsu suke yi. Kwatankwacin yau da a ce bayarabi zai taho daga ainihin ƙasar Yarabawa ya zo ya sauka nan Zaria ya yi ta hudda da zage-zage gaba da baya, shin wacce irin Hausa zai iya? Hausa zage-zage. Haka da wannan bayarabi zai wuce ya je zauna cikin Sokotawa, in ya ji Hausa samfarirar Hausa yake amma ta Sokoto, haka da zai je cikin Kanawa, Kalanci zai. Haka aljanun da suke kusa da ku, waɗanda ke gari ɗaya da ku, irin harshen ku suke, irin lahajar ku suke. To kamar yadda muka yi bayani, girman kai ne da kuma bala'in ƙungiyanci shine kadai zai sa ka ce ainihin aljani baya magana, ko kuma ya zama duk ba waɗannan bane, ta kadarin jahili ne kai, sai wata ƙungiya ta tafka ta'adi ta zo ta nada ka a shehin malamai, mai wa'azin ƙasa gaba ɗaya, ko mai wa'azin jiha, ko mai wa'azin ƙaramar hukuma, shikenan sai kai ta ta'adi da sunan addinin musulunci dan ka ce aljani baya magana. To sai ne ba abin ilimi ne, baka iya tantance ilimi ba. Da an tambayi mutum sai ce to an ce Shehu Dan Fodiyo a cikin littafin shi ya ce duk wanda yake yana magana da aljani wannan mutum ainihin kafiri ne, la tajri alaihi ahkamul islam, hukuncin musulunci ba sa gudana a kan shi. To kaga wannan shine abin da muke ƙara maimaitawa. Jahilci ya kai ka iya kafa hujja da wannan magana akan wannan matsala, domin ja'altal babaini baban wahidan faqad kista kiyasan fasida, ka hada matsaloli biyu a guri daya ka gwama su, shi yasa sai abin ya rikirkice. Ma'ana Shehu Usmani yana magana dangane da bokaye da yan sihiri da yan duba da matsafa da ke da'awacewa suna iya magana da aljanu. Me yasa muka fahimci haka? Domin ya kawo cewa kamar yadda mai magana da aljanu yake zama kafiri, haka kuma wanda yake magana da tsuntsu ko wanda yake da'awai yana magana da jariri. Ka taba jin mun ce maka muna magana da tsuntsu? Ka taba jin mun ce maka muna magana da jariri? Ashe Shehu Usmani Dan Fodiyo ba magana yake irin yadda mu muke magana da, ba ma'ana ba yana tattauna matsala bane akan irin matsalar da mu muke tattaunawa, ita ce mu muna magana a karanta Al-Qur'ani ga ainihin mara lafiya da nufin Allah ya bashi sauki. Ana cikin karatu sai ya fadi ya miƙe, sai aka ji wata murya tana magana, tana kalmomi. Shin wannan kai din nan da ke musu, ina cewa in an samu mara lafiya a gidanka, uwarka ko matarka ko kaninka ko matar kaninka ko matar wanka ko matar baffanka ko wata ƴar uwarka, naka same ta da matsalar rashin lafiya aljanu, ka zo da ita ka karanta Al-Qur'ani, in ta fadi tana surutu, waɗannan surutan maganganun waye? Ta iya yi wa uwarka ce baƙar jahila ce, in banda Hausa ba abin da ta iya a duniya, sai a ji ta zage tana turanci, gangariyan turanci irin na Ingila, ko a ji tana faransanci, waye koya mata turancin, waye koya mata faransancin? Shin anan take ne rashin lafiyar ce ta sa ta iya faransancin ko turancin, ko ko aljani ne ke magana a bakinta? To kaga matsalar sai ta maka saukin fahimta. To sai mu dawo, Shehu Usmani da ya hada waɗannan abubuwa, magana da jariri, magana da aljani, magana da tsuntsu, magana da maciji, duk sai ya ce waɗannan abubuwa kafirci ne. To abin cewa shine yanzu in har aka samu mutum yana magana da waɗannan abubuwa, ya tabbata kafiri. Tsakaninka da Allah
Bahaushe ne kai, kowane irin kabila ne kai. Ka san tsuntsun da ake kira aku, wanda ake kira aku kuturu, yana magana ko baya magana? Parrot. Ana magana da shi ko ba a magana da shi? Yanzu duk wanda aka samu ya magana da aku, shikenan ya zama kafiri? Da yaran miciya duk baki ɗaya waɗanda suka rayu wajen shekara 30 da suka wuce, da duk sun zama kafirai kenan. Dan duk wani dan miciya da ya rayu irin wannan lokacin yayi magana da aku kuturu, sai dai wanda baya zuwa gidan cima mai aku. Duk dan miciya san gidan cima mai aku, inda ake aku kuturu ne. Duk dan miciya kana zuwa ka je ka ce aku kuturu ubanka, yace kai ma ubanka. Ana nan ana shugaba Garba, Allah ya gafarta mishi, shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna, na farko na nan muciya a gidan shi matar shi ce Hajiya Cima. Duk dan muciya ya san wannan, a gidan shi ne aku kuturin yake, aku kuturin na matar shi ne. Duk dan muciya yana zuwa yayi magana da akun, ka zage shi ya zage ka. Ana cikin haka sai da Alhaji Garba ya zo, sai ka ji shi akun ya ce mai gida barka da zuwa, kuma shugaban kungiyar izala ne na farko a nan muciya. Duk dan muciya ya san wannan. Sai dai in kai jabu ne a muciya, kawo ka akai, ko kuma zuwa kai daga baya, ko dan kasar waje ne a muciya, amma indai kai dan muciya ne ka san wannan. Shi yasa ka rinka sanin, in kana karatu ka rinka sanin da wa ake. Shehu Usman yana magana da masu magana da bokaye, masu bokaye masu da'awar suna magana da tsuntsu. Ko ka ji mutum ya ce yana magana da maciji, misali a can wajen Delta State, jihar Delta, wajen Wari suna bautar Mesa, sai ka ji mutum ya ce yana magana da Mesa. In Mesa ta shigo gida, sai a kira irin wannan, wai shi ne magana da Mesa ne, sai ya zo. To Mesa ta kawo albishir ne, ko ta kawo labarin sharri, ko ta kawo kaza? Irin waɗannan ne Shehu Usman yake cewa kafirai. Amma in ba haka ba, magana da aljani gashi nan dai a cikin Alkur'ani, gashi Ibn Mas'udin a cikin hadisin Bukhari, mun karanto a can baya a nan cikin littafin As-Sarimul Battar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa zai raka na aljanu sun yi gayyatar wa'azi, duk kowa ya ji tsoro. Ibn Mas'udin ya ɗaga hannu, manzon Allah ya ce mu tafi. Suka tafi da suka shiga, suka tafi can an je filin wa'azi, sai manzon Allah ya shata wata randa bawul da'ira, yace kai Ibn Mas'udin ka tsaya a cikin da'irar nan, in ka ketare duk abin da ya same ka ba ruwana. Yace naji. Manzo Allah ya ji, aka ci gaba da wa'azi, aka ci gaba da wa'azi, aka ci gaba da wa'azi. Can Ibn Mas'udin yace sai na ji hayaniya ta kamre, yace sai ne kamar in tsalle in fito daga da'irar nan, nemi inda Annabi yake. Yace sai na tuna, yace in na fita abin duk da ya same ni, ni na ja. Yace sai na tsaya ana. Sai da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya dawo, yace kana nan? Yace ai ina nan. Baka tambaye? Yace ai ina nan, inda ka aje ni? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lallai da a ce ka sake ka fita daga da'irar nan da ne maka, da wani abu ya same ka kai kaja. Yace ai kam na ji hayaniya. Ma'ana mai yiwuwa ana cikin wa'azi ne aka samu wani zindiki ya taho, ana neman a dora mutane akan shari'a, yana neman ya kwana da hannun alkalami, an kirza muqabala, an kure shi, to bari ya mai da wurin ai hayaniya yadda za a kasa gane gaskiya. Haka fike aljannin, yadda ka karanta suratul jinn mana. Ito ma in ba dan kai tinkiya bane, yaushe za ka tsaya ma ana jayya da kai? Ga Qur'ani aljannuna magana, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Duk malamin tafsirin duniya har da na tafsiri, in yazo cewa yake aljanu suka ce mun ji abun karantawa mai ban sha'awa, mai burgewa, anan magana wa yake bada labari? Magana aljanu. Amma kuma gobe zai zo yace mun yi gobe na magana da aljanu ƙarya ne, kuma gashi nan kai ma ka karanta mana magana aljanu mun ji. To haka dai akai ta tattaunawa. Ibn Mas'udin yanzu ash-shahid a nan da Annabi ya je, yaya ake wa'azi? Wa'azin ƙasa baki ɗaya, ko wa'azin jiha, ko wa'azin da me ake yi? Zuwa ake a zauna dungun-dungun, ba da baki ake ba? Annabi da ya je musu wa'azi, har ya ce ya rinka ainihin musu wa'azi, suna tambayar shi, yana ba su jawabi, har ya rinka karanta musu suratul jinn. Shin duk wannan me yake nuna mana? Annabi ya magana da aljanu ko bai magana da aljanu? Ishe sa an za ka je ka nemi ilimi, ka je ka nemi ilimi kawai, amma in karatun ka ya kare, sai ka koma, ya kamata ka samu abin yi, ba daidai bane kuma ka koma kan wa addinin musulunci ta abi. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu, Allah ya kiyaye. To sannan ga in ka dauki magana Shehu Usman a zahirin ta cewa duk wanda ya magana da jariri ya zama kafiri. Suratu Maryam bata ba mu labarin an yi hira da Annabi Isa yana karami ba? Waɗannan mutanen da suka yi hira da Annabi Isa su ma shikenan Shehu Usman ya kafirta su kenan, da yake musu inni Abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya. Wannan duk magana waye? Magana jariri. Su waye ke saurare mutu wasu mutane ne? Kuma wace ce ta magana da shi uwar shi? Da yake lokacin da ta shiga halin kunci cewa ya laitani mutu qabla hadha, na shiga uku ina ma da a ce na mutu kafin in yi wannan abu, wa kuntu nasiyan mansiya, a ce an manta da ni bulus ba a ma san da ni ba, shikenan fanadaha min tahtiha, a wata kira'a man tahtaha, wanda ke karkashinta ko shi yaran nan da ke karkashinta sai ya kiraye ta. Me yake da ita? La Allah tahzani, karki bakin ciki. Yanzu da wa take magana da jariri? Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, ai farin ciki Allah ya sanya a karkashinki. Wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutban jaliya, wannan kututturen ice jijjiga yanzu nan zai zama sabon dabino ƴaƴan itatuwa su zubo ki. Ki ce da shi yanzu kun ji fa uwar ce tayi kasake dan yana biya. Yace duk wanda kuka haɗu ki ce yau na yi alƙawarin azumin rashin magana faufau yau zan ci ku kafirai ne, kana tsuma sai an zaunar da kai an ce to ai baka ganin kaza, sai kuma kai sasare. Haka duk abin da yake kawo haka shine neman ilimi don neman suna, ko don neman malanta, ko don neman duniya, ko don neman gwaninta, ko burgewa, ko wata manufa. Amma matukar ilimi kana neman shi ne don ka ainihin bautawa Allah, sai ka tsaya kai da kanka ka fahimce shi fahimta ta hakika, yadda duk inda aka kada aka raya haka abin yake. Amma kawai ka kosa ne marmaza kake yi nan da nan, shikenan. Allah ya kiyaye. To gashi dai babu shakka aljanu suna magana. In kuma mutum ya ce maka ina ne aljanu ke magana, a ce kai baka karanta Qur'ani ba ne? Dakikin ina ne kai? Ga Qur'ani ne yana ta magana aljanu, na ta magana surutu sosai. Ka karanta suratul jinni ka ji irin magana da suke. Gashi dai malam ya ce wa annahum yasriquna, kai ba ma magana ba har fata ma aljanu su ne. Ba gashi mun ji cikin wannan hadisin ba? Kuma Qur'ani ma ya nuna mana suna zuwa suna sato magana. Yulquna sam'a, su je su sato magana sai su rinka wurgo magana ga boka. Manzo Allah ya fassara hadisin ya ce kafin a haifi Annabi sallallahu alaihi wasallama aljanu jeran giya suke, sai wannan ya haukan wannan, wannan ya haukan wannan, wannan ya haukan wannan, wannan ya haukan wannan, haka suke har sai sun kai sama ta daya. Wancan da ke kololuwa sai ya rinka saurara yana jin maganganun da hirarrakin da mala'iku suke. Da an ji hirarraki, ai wani zai yi asara, ai wani zai yi aure, ai wani zai kaza, na saman sai jiho wa na ƙasan, na ƙasan har zuwa na ƙarshensu. Shi kuma wannan sai sheko da gudu ya zo kyankyasa wa boka. Kwaya ɗaya aka jiyo sai boka ya ƙara da guda ɗari sai je ya yaɗa. Don haka sai boka ya faɗi mana sai a ce to ya faɗi kaza, ai gaskiya ne? Eh gaskiya ne, to amma ƙarya ne ya jona da ita. Allah ya ce yulquna sam'a wa aqruhum kaziruna. Sai ka ba wanda ya tabbata a ilimi, wanda ya saba ma alqur'ani ko hadisi, sai dai in kai ne daƙiƙin jahili. Gashi dai malam yace wannan yana tabbata mana da aljanu suna fata. To ma ba gashi yawa Abu Huraira ba? Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Wa yakhda'una, kuma wannan ya nuna aljanu suna yaudara. Suna yaudara, kuma abin mamaki yaudaran nan ta aljanu fa kamar kace tana da asali daga ainihin mutane suka kwaikwayo ta. Domin suratul jinni ta gaya mana cewa aljanu suka ce wa anna zananna an lan taqula al insu wal jinnu ala allahi kadhiba, suka ce mu duk abin da ya kai mu muka kama dariqa kaza, wannan kungiya kaza, wannan mazhaba kaza, wannan kaza, suka ce mu tunda muke ba mu taba tunanin mutum da aljan za su yi wa Allah ƙarya ba. Sai mutum ya shawo rawani, ya shawo alkyabba, ya shawo tabarau, ya zo sai ta ƙarya. Ko ba mu ɗauka ƙarya yake wa Allah ba, duk abin da ya kai mu muka ɓace kenan. Suka ce amma daga yanzu ba sauran kungiya, ba mazhaba, ba dariqa, ba wata hanya, tunda mun ji Qur'anan ajaba, abin karantawa mai burgewa, yana shiryawa zuwa ga hanyar daidai. Don haka suka ce ba mu ba sauran shirka. Su da kansu da suka kawo hamzari, wato mutane ne ke zuwa suna yaudararsu da kuma malaman su na aljanu, sai su ga mutum da siffar malanta sai zo sai musu ƙarya, ba sa fahimtar ƙarya ce sai da Qur'ani ya sauka, ashe Qur'ani shike maganin duk wani makaryaci ya jama'a. To shi yasa a ƙarƙashin wannan, in ka fahimci wannan da kyau sai ka gane yanzu wani mataki zaka ɗauka game da dukkan da kai ajiya, sai ka ga ka kai matuƙa wajen kulle akwati, ka kai matuƙa wajen kulle ɗaki, amma sai ka zo ka samu an ɗauke. Yanzu dai yadda riwaya hadisin nan ta bayyana mana, Abu Huraira yace sai da na ɗan dakata na fake, sai in ga wannan mutum ya taho da siffar giwa, haka aljanin yake tahowa, yace yana zuwa jikin kofa kuma sai ya rikida, sai kawai sai ya bi ta tsakanin kofa da ainihin wato gini, kawai sai ya sadada ya wuce, ya rikida ya zama iska. Abu Huraira yake sai da yazo ya kama shi haka, ma'ana anan yanzu irin wannan ka kulle ɗakinka kuma ka zo ka samu ana sata, shine aka ce sai ka lazimci duk sanda baka kulle ɗaki ka ambaci sunan Allah, duk sanda baka kulle akwati sai ka ambaci sunan Allah, kuma waɗannan abubuwan babu shakka suna ci da izinin Allah, matukan an aikata su da yaqini, dan mun karanta wannan a baya. Billahi kawai shikenan da ikon Allah, ba abin da zai samu ainihin dukiyarka. Allah ya shiryar da mu. To cewa da malam yayin aljanu suna ha'inci, suna yaudara, suna shigo-shigo ba zurfi, masu yin ruqya sai ku yi taka tsantsan, domin aljani zai iya maka yaudara. Yace kaga da ka gan mu din nan, to mu 15 ne. Haka wani aljani sai ce mu 15 ne. A ina kuke? Wai sai ce a gefen fatar kunnan yara. Ka ji yaudara. Sai can sai ce maka, to shikenan na fita, sai an jima. Sai kuma ka fajin wani, kuma shi din ne ya canza murya. Dan haka ka tabbatar suna da yaudara, suna da ha'inci. Ina muka gane haka, gashi ya ce wa Abu Huraira, wallahi bazan dawo ba. Aka sake kama shi kashe gari, yace wallahi ba ni sake dawa. Aka sake kama shi wannan kashe gari, kai ma yanzu aljani yace to shikenan na fita bazan dawo ba, kaka ce to shikenan. A'a, sai ka tabbatar da ainihin wato gaskiyar shi akan wannan magana, sannan zaka amince. Sannan ku ƙara gane cewa duk sanda aljani ka zo fitar da shi da izinin Allah daga jikin mara lafiya, yana da sharrin kokarin haddasa fitina. Sharrin kokarin haddasa fitina, sai ce ai wance ce, ai kaza, ai kaza, ai kaza, dan ya zan koda ya fice ya tafi, sai kuma ya bar fitinar da tafi wadda ake fama da ita. Domin da fitinar mace ɗaya ce take fama da mara lafiya, rashin lafiya, ko yaro ɗaya, sai zan yanzu al'umma dai ba su ta gaba da junansu, ko a je kotu a yi ta shari'a. Yafihi fadlu ayatul kursi, yace wannan ainihin wato hadisi yana nuna mana falala ayatul kursi. Don me? Don mun ji cewa in ka karanta ta sanda baka kwanta, da daddare ne, da rana ne, tana ainihin maganin shedanu ko da yaushe. Wa fadlu ayati wa fadlu akhir suratul baqara, kuma wannan yana nuna mana falala ainihin karshen suratul baqara, amana rasulu ayoyin biyu karshe na baqara. Don mun ji dalilai akan haka. Malam yace wa annal jinna yusibuna min at-ta'ami alladhi la yudhkaru smullahi alayhi, kuma wannan ya nuna duk abincin da ba an bace sunan Allah ba a kan shi, ko wajen cin shi, ko wajen ajiye shi, lalle aljanu za su je su taba shi. Me yasa? Ga hadisin can da ka ji mun kawo a dazu, cewa da zaran ka shigo gidanka koda baka yi bismillah ba, shikenan ka zo cin abinci sai ku ci tare, in kai bismillah fa shikenan sai su ce to yau babu abinci. To in ka manta baka yi bismillah ba, kana tsakiyar ci sai ka tuna, sai annabi ya ce sai ka ce bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, ko bismillahi awwalahu wa akhirahu, da sunan Allah farko da ƙarshen abincin. A nan ne zaka ji aljani sai ya ce irin wannan in mara lafiya ya yi bismillah a tsakiya din nan, sai ka ji aljanin ya ce duk abin da na ci sai in amayo shi. Duk wannan yana nuna maka ƙarfi da power ta ambaton Allah madaukakin sarki. وفيه ان السارق لا يقطع في المجاعه, wannan hadisi yana nuna mana in an shiga halin yunwa da fatara da annoba na bala'in yunwa, ba a yanke hannun barawo. Jama'a kun ji shari'ar musulunci fa, a ce ana yunwa ne sai aka kama mutum yayi satatiyan masara, lafiyawa ne yace bari dai Allah zai kiyaye, don aka kai shi wurin alkali kaza kaza, Allah gafarta malan ayyunwa ake kaza 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 kaza, sai ya ce to a kawo buhu guda na shinkafa, a kawo 50,000 a agaza mishi, to Allah ya kiyaye malan, sai sura ya tafi. Wannan shari'ar musulunci ce take da wannan adalcin kadai, ma'ana yanke hannun barawo, kafin a yanke hannun barawo sai an tabbatar ya balaga, mai hankali ne, ya saci abin da ya kai nisabi shine rubu'u dinar, sannan ya tabbata a kira wannan abu sata shine a kullalle ko tsararren wuri yaje ya balla ya sata,
amma gurin da yake sakakke ne mutum yaje ya sata ba a kiran wannan wurin ainihin wato ba a kiran irin wannan aikin sata. Misali yanzu sai ka zo masallaci sai ka kwanta fanka a halin masallacin nan a buɗe yake, an yi sallah azhar, an yi la'asar, magriba ko isha, an bashi a buɗe, kaga kowa zai shigo ya sallah. Sai ka yi alula kamar za ka yi sallah, ashe da kai fakir idan mutane ba kowa, sai ka kwanta fanka. In aka kama ka sai dai ai maka wani hukuncin na horo, amma ba na yanke hannu ba, domin wannan ba sunanta sata ba, sunanta zambo cikin aminci, alkhida'a wal khiyana. Ka ha'inci musulmi da sunan za ka yi sallah ka zo ka ɗaukan musu abu. Ku karanta bayanai dalla-dalla cikin littafin Minhajul Muslim na Al-Allamatul Jazairi. To inda za a samu a fassara irin waɗannan bayanai, ana nunawa ainihin wato a gidajen rediyo da jaridu da harsuna mabambanta, me yiwa wannan da ya rage wutar hassada da 'yan shi'a da 'yan uwansu fastoci suka saka game da shari'ar musulunci, suka je suna talalata tunanin mutane, suna talalata tunanin mutane cewa shari'a kawai yanke hannu ne, kawai shari'a yanke kai ne, shari'a kaza ne, har ya kai arna waɗanda suke shirya Nigerian film daga Lagos har sun yi film akan shari'ar musulunci, sun sa mishi ainihin wato the holy law shari'a, suna suka shari'ar musulunci a ciki. Ga irin yadda aka kamo mutum haka fuddan, wai kawai ba ma musulmi bane, yayi sata an zo an datsa hannun shi dit da adda, yadda ka san ake datsan naman layya, waye ce haka ake yi? Ga wani an kama shi dan America ne, dan iska, ya zo ya ziyarci abokin shi wai a Kano, shikenan sai shi yaje sha kwaya, yaje shagi, aka kama shi, sai aka ce ai mai bulala 30. Haka shari'ar musulunci take, abin takeici da mamaki. Sai ga kuma musulmi Hausawa guda biyu suna daga cikin actors waɗanda suka ainihin yi abin nan, dukkansu 'yan Kano ne, ɗaya daga cikinsu Ibrahim Mandawi. Abin takeici da kunya da mamaki, a haɗa kai da kai musulmi, a soki addinin musulunci, a soki shari'ar musulunci. Wannan zindiƙanci da ya zo a ƙarshen duniya jama'ar musulmi, wallahi addu'a kadai ba ta isarwa sai an miƙe an bayyana gaskiya ta hanyar wa'azi, ta hanyar rubutu, ta hanyar a miƙe a fassara abubuwa da harsuna mabambanta, domin a wayar da kan mutane. Saboda mutane suna da ha'inci da cin amana, duk sanda kake ganin kai ne akan kaza, sai kuma Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, Allah shi ya san inda ya dace ya aje amanar shi. Kana ganin kai ka dace, sai Allah ya ce a'a, kai ba zazzagi ba kai bane, ba zan fare ne zai tabbatar da abin da izinin Allah. Abin da yafi zaman lafiya sai ka ce alhamdulillah, mu abin da muke kira kenan. To kai ka gani mu muka dade a harkan nan, mu ne yan da'awa, mu ne masu wa'azin shari'a, ka ji kaza 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 kaza, domin mu ne maka jagoranci ne dan mun san kai akanta ne, kai kaza kaza, ba zai karbi wannan ba. Amma an je an ce how can you implement sharia where there is no Islam, yaya za ku iya kawo mutane shari'a a inda babu musulunci? Tashar Jazira da ke Doha makon da ya wuce suka zo hannun zariya suka yi hira da zazzake, abin takeici baya jin larabci, abin da ya lalata musu ma shirin kenan. Su ba su taɓa ɗaukan a ce malami bai jin ma larabci ba, don haka su ba su ma taɓa tunanin, don suna da masu jin Turanci, masu jin Faransanci, duk harshen da kake ji. To amma in aka ce malami, waye taɓa tunanin malami bai iya larabci ba? To dan haka kawai sai aka turo, sai zan wanda aka turo shi kuma bai jin Turanci, bai jin larabci, shi bai jin Turanci wanda aka turo, dan jaridar yazo sai da ya shiga fadar sarkin Zazzau, ya dauko hoton sarkin Zazzau, ya dauko hoton fada, ya dauko hoton kofar doka, kofar kibo, kofar ina bi, ya dauka ya kawo tarihin ana musulunci a wannan garin fiye da shekara 500 da suka wuce, kaza 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 kaza. Can sai kuma aka je aka fara hira da shi. To dole sai zama hira ba ta yiwa kai tsaye da dan jarida, sai aka sa wani yana hira da shi, shikenan. Sannan aka yi summarizing, aka takaitawa shi wannan dan ainihin jarida kaza kaza. To shine yazo ya tsaya daidai kofar doka yana fitar da rahoton, sai ya ce to kun deji jama'a, shi wannan malami ya ce to ga shari'a an kawo a inda ba musulunci, amma a farkon rahoton mu in ba ku manta ba, mu kuma mun ce muku garin nan dai ana musulunci tun kafin ainihin a fara ma magana akan ainihin za a kafa shari'an nan a Zamfara fiye da shekara 500. Don haka sai ce to Walid al-Umari, Al Jazeera, Zaria, Nigeria. Shikenan ya gama rahoton shi. To ka gani ya jama'ar musulmi, wani irin bala'i ne kenan wannan? Wata irin hassada ce wannan? Wata irin hassada ce? Abin da kake da'awa akai akai an kulle ka, an dake ka, an wulakanta ka, an ci zarafin ka, sai Allah ya ce to yau an ji maganar nan a bakin wani, sai ka ce gaskiya ne? hasada ki je ki ji kunya. To duk kuskuren da ka bayyana wa wannan yayi zai iya karbe, amma ka ja baya ka sa wa ƴan iska ƴan tasha a baka su rinka cewa wai a shari'ar musulunci, a shari'ar musulunci wai ba shari'ar musulunci ba, to shikenan, to cikin hirar da aka yi da shi shine fa faɗi wannan kalma. How can you implement sharia where there is no Islam? Yaya za ku iya kawo mutane shari'a inda babu musulunci? To jama'a kun ji, to wannan shine bala'in da kullun ake so mutane kansu ya waye game da irin waɗannan musibu, duk hasada ce. Shi yasa malamai masu wa'azin turmi masu tatsuniya suna cewa wai shedan da ya ɗauko kayan talla mata sai suka sai kishi, malamai kuma sai suka sai hasada.
To amma ne ya gaba ba, to kaga duk abin da ya lalata harkar kenan. Inda ya ce waɗannan ƴan tashan da ke tare da shi gaskiya ne, amma akwai kurakurai za mu je mu gyara. Ai ga malami nan Dr. Ibrahim Ahmad Aliyu, ƙwararre gogaggen malami ne akan ilimin shari'ar musulunci da ta Bature. Dakta ne, digiri uku yake da shi, digiri da digirgir da dingirewa duk baki ɗaya akan addinin musulunci. Shin da aka ce an kafa shari'ar nan a Zamfara, gwamnan Zamfara ya gayyato su, to ku zo ku ne masu abin nan. Mu akantoci ne, lissafi muka iya da kirga abubuwa, in mun yi kuskure ku nuna mana dan Allah. Shikenan, Malam Ibrahim kullum yana hanyar Zamfara duk da aiki da yake da shi nan, amma sai rubuta, to ranka ya dade ya kamata a gyara kaza wuri kaza ga yadda ya kamata, kuma gwamnan yana maraba da wannan abu, kuma suna da bukatar shi. Me yasa? Saboda yi musu adalci. Amma da za a ce waye kai, muna malamai akan shari'a digiri na uku akan shari'a, kai akan ta ka zo ka ce wata shari'a, ina za a yi wata shari'a? Karan mota bai jan mota a halin da ubangidan shi a cikin motar ya ja tun daga Maiduguri har a je Lagos, inda ya kuskure ya ce kai ba a shan kwana haka, sai ka kifar da mutane bai sake shan irin wannan kwana haka. Haka ake yi, ba lallai ne kai da kake ganin kai ne wani. Allah ya tabbatar da abin da kake so a hannunka ba. Dukkan mutumin da ke wa'azi kullum ina ga masu wa'azi wallahi sai Allah ya jarabce mu, wata ran jarabawa ce. Tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wannan mutuwa da ka gani da rayuwa Allah yace ya halicce su ne dan ya jarabce mu cikin mu wane ne zasu fi kyautata aiki. Ka gama wa'azinka ka kaf akan sunna, sai Allah ya zo ya tabbatar da sunna a hannun wani, sai ka ce alhamdulillah. Abin da muke nema kenan. Me yasa ka ga Malam Abubakar Gumi ya rayu lafiya, ya mutu lafiya, ya fi shekara 40 yana wa'azin sunna? A lokacin ma ba a haifi wasu masu wa'azin sunna ba, suka zo suka fara wa'azi, sai duk malaman kasar nan suka yi musu jafa'i, suka ce ƴan iska ne ku, ƴan tasha ne ku, kun san wata sunna? Ga mu siduwa ne shekara kaza muna wa'azi, za ku ce wata sunna? Malam ya ce kai ku zo nan, kun ga kaza ba daidai bane, kaza daidai ne, ku yi kaza. Har ya mutu ba a girmama shi? Kuma har ya mutu sun karɓa girman da suka same shi da shi? To haka dai malamai dai suka ce alhasudu la yasudu wa la yanalu almaqsuda. Mai hasada baya taba samun shugabanci, kuma maqsudin shi baya kaiwa. Allah ya kiyaye. To shine sai malam yake cewa wa yahtamilu an yakuna alqadr almasruq lam yablugh an-nisaba wa lidhalika jaza lis-sahabi al-afwa anhu qabla tablighihi ila ash-shari'. To kaji an ce ba a yanke hannun shi ba saboda ana yunwa ko? To sai yace amma kuma ta iya yiwa abin da ya fata bai kai a yanke hannun shi bane, dan haka sai wannan sahabi ya ga cewa bari ya yafe mishi tun kafin ya kai shi wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Dan dama akwai wannan ka'idar, in kuka kama barawo ko mazinaci ko dan daba ko dan, in kuka ga maslahar ku yafe mai ku suturta mishi shikenan. Amma in kuka kai shi gaban alkali, to ba wanda ya isa ya sa hannu, ko da wane ne shi cewa a sassauta mai. Amma kafin a kai shi ga alkali, ku sai ku iya cewa to shikenan wane kaga abin nan da muka gane kai kaza kaza kuskure ne, dan haka ka tuba, shikenan matsala ta wuce. Amma aka sake aka kai shi gaban mai shari'a fa, to wannan kan lalle sai abin da shari'a ta hukunta, ba yafewa. Sai yace wa fihi qabulul uzri was-sitru ala man yuzannu bihi as-sidq. Yace wannan hadisi yana nuna mana ana iya karban hamzarin mutum a rufa mishi asiri, matukar ana zaton shi ne gaskiya ne. Domin Abu Huraira yana zaton wannan dattijo yunwa ce da talauci da maraicin da wahalhalin yara, shi yasa sai ya karbi uzurin shi kuma ya rufa mishi asiri. Haka yanzu in kaga wani ya fada cikin wani abu, sai ka ce wane gaskiya, saboda Allah na san cewa wannan abu da kai sam sata ba halinka bane, zina ba halinka bane, kisan kai ba halinka bane. Abinda za a yi ka roki Allah madaukakin sarki ya gafarta maka, domin ne don na san cewa wannan ba irin ɗabi'arka bace. Ina muka fahimci haka, gashi cikin hadisin nan yana fahimta cewa wannan abin da ainihin dattijan nan ya faɗa gaskiya ne. Mutum da gaskiya ne, bar a yafe mai duk da ya yi sata. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? وفيه اطلاع النبي صلى الله عليه واله وسلم على المغيبات wannan ya nuna ana iya ana nuna wa annabi gaibi. Allah yakan nuna wa annabi gaibin shi, ma'ana ba annabi ya san gaibi ba. Akwai bambanci da annabi ya san gaibi, to wannan ya dau matsayin Allah kenan, sifa rububiyya, to wannan shirka ne. Da kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ana nuna mai gaibi, akwai bambanci, ma'ana bai san gaibi ba. To in Allah ya so sai nuna mishi, to ka gani abin da na boye maka. Jama'a mun gani. Wa waqa fi hadisi Mu'adh ibn Jabal anna Jibril alayhi salam jaa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa a'lamahu bi dhalika. Ka gani, domin da Abu Hurairah yazo sai manzo Allah ya ce mutumin ka na jiya da ka kama barawan jiya ya kuka yi, to kaga abin mamaki, to amma annabi ya sani ne, kaga kamar ya san gaibi kenan ko? Sai malam ya ce amma ya tabbata a cikin ainihin riwayar wannan hadisi da Mu'adh yayi cewa mala'ika Jibril ne zo gaya wa annabi wannan magana, ashe wahayi ce ita ma. Kaga itla'il ghaibin kenan, an nuna mai ne, ba wai kawai ya sani bane saboda shine Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi jawazu jam'i zakatil fitri qabla lailatil fitri wa tawkilul ba'd li hifziha wa tafruqatuha. Wannan yana nuna mana ya halatta a tara zakatul fitri tun kafin daren karamar sallah, a kuma wakilta wani dan ya rinka gadinta, sannan kuma a rarraba ta in lokacin rabawan yayi. Ma'ana an aka ce yau ɗaya ga watan azumi an yi azumi, to tun daga sannan duk wanda ya yi wannan azumi ko duk wanda ya halarci wannan rana ɗaya da aka yi ta azumi, to zakatul fitri ta hau kan shi. Ku gane abin da ake nufi. Ita zakatul fitri tana hawa kan mutum ne da zarar an yi azumi ko da kwaya ɗaya, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an shar'anta ta ne don tsarkake mai azumi daga sakin baki da maganganun banza da yayi, kuma ta zan ciyarwa ga miskinai. To azumi ɗaya in ka yi shi, to ai an samu wannan matsalar ta shigo ciki. To saboda haka da za ka yi azumi ɗaya rak sai ka kwanta ka mutu, sauran azumin nan ba za a rama maka ba, domin sun riske ka a halin baka da lafiya kuma baka warke ba, balle a ce sun hau kanka don haka sun fadi. Na ɗaya kenan. Ko kuma an yi azumi ɗaya yau, rana ta biyu sai ka waye gari ka mutu, to in an zo zakatul fitr za a fita hadda kai. Me yasa? Saboda ka ainihin halarci azumi aƙalla ɗaya. Haka abin yake ga ainihin matar da ta haihu a ainihin wato ana gobe, a ce duban fari, a ce yau 28 ga watan azumin Ramadan, sai wance ta haihu. Da ta haihu kashe gari sai ainihin aka ce an ga wata, wannan ɗa za ainihin a fitar mishi da zakatul fitri. Amma a ce rana ta faɗi aka ce an ga wata, sannan sai wance ta haihu, to wannan yaron ba a haife shi da azumi ba, ba a haife shi cikin daren azumi ba, amma an haife shi daren sallah ne, don haka ba za a fitar mishi da zakatul fitri ba. Amma matukar an haife shi kafin ranar da aka ga wata, ku kiyaye wannan hukuncin. Da za a ce misali an haife shi yanzu karfe 7 na yamma bayan rana ta faɗi, sai karfe 11 labari ya zo cewa ai an ga wata, to ba za a yi wa wannan yaron zakatul fitri ba, watan sallah. Domin me? Domin an haifi yaron kenan bayan da wata ya riga fito tun da rana ta faɗi, to innama dai kawai labarin ganin watan ne bai zo ba, amma rana ta faɗi, to daidai wannan lokacin wata yake fitowa, karfe 7 sai aka gan shi. Shi kuma yaro ashe an haife shi daidai lokacin, to ba za a fitar mai da zakatul fitri ba, amma an haife shi yau da rana, yau da daddare sai aka ce an ga wata, to za a yi mai zakatul fitri. To za a iya tara zakatul fitri tun cikin azumi, sai a ce wane ka kular mana da zakan nan, amma ba za a fitar da ita cikin azumin ba, sai daidai lokacin ainihin wato sallah ya zo da kwana ɗaya ko da kwana biyu kusan sallah, a ce sauran sallah kwana ɗaya ko saura kwana biyu sallah, sai a raba. Me yasa so ake a waye gari ran nan talakawa su waye gari, su ma suna cikin annashuwa. Jama'a mun gane wannan da kyau? To kun ga in kuka raba musu tun farkon azumi suka cinye sai zo su yi muku sunan wani rago na yara wai kafu zuru sai zo su yi muku zuru to kun ga dai matsala tana nan so ake yi a raba musu wannan zakatul fitri a raba musu yanzu gobe gari ya waye yadda kowa tashi yana wacaka su ma suna wacaka jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya shirye da mu to jama'a musulmi wannan ainihin shine sharhin hadisin Abu Huraira wanda ke tabbata mana da cewa ga ilmomi nan dimbin yawa game da duniyar aljanu cewa aljanu suna rikida aljanu suna magana aljanu suna fata kai al'amari fa ya kai hatta rabri hatta fashi da makami da ake hanyar Lagos ne hanyar Maiduguri ne hanyar Yola ne hanyar ina aljanu suka rikida ba mu ce duk fashin da ake so bane amma suka rikida su je ainihin su yi fashi da makami sannan su koma su rikida su yi tafiyar su sai a zo a ce an yi nema duk an sa jiragen helicopter an yi tsaro amma ba a ganin suka ba ne wa aljanu ne suka yi fashin kawai suka rikida suka zama iska sai su koma gefe guda su ne ta muku dariya da damara ku kuna ta harjaji jama'a mun gane wannan da kyau ku to haka al'amarin nan yake a gida ne za su iya maka fata na ba ku labarin akwai wani aljani haka da ya irin wannan ya je sace gwalagwalai ina nan da kasar din muka hira da shi ya je sace gwalagwalai sai ya tafi ya je kai Judda sai ya aje ya zo kuma sai ya saci naira 5,000 shi kenan ya je ya samu abokin shi ɗaya shi aljanin wannan Yusuf wannan Ibrahim Yusuf da Ibrahim suka je suka ɗan yi siye-siyensu to da aka zo aka tsare shi ana magana ya ce to gwalagwalai dai suna nan a Judda amma 5,000 kam gaskiya sun danje sun yi siye-siyen su na samari to mene yake to sai sai dai na samari ai kowa sani dai ya wuce dan jeans ne da t-shirt aje kuma a dan babu buruwa naira 200-300 haka ai mata ƙarya a dan sai juice da sauransu irin dai ai siye-siyen samari kowa sani ita uwar gidan da aka yi wasatar ashe ta ja baki ta rufe ne tana tsoron gidan nan daga ita sai kishiyarta sai ɗayanta ita uwar gida ita kishiyar ba ta da dako kwada to in ta ce an yi mata sata kishiyar nan tana girmama ta kamar uwarta to waye ya sata ko dai ƴaƴanta kenan ko kuma ita kishiyar to dan haka sai ta ja bakinta ta rufe da aka kira ta ke an dauka miki gwalagwalai ta ce eh tun yaushe ta ce tun lokaci kaza yi gaskiyan kaga binciken kenan ya zan gaskiya abin da suka faɗa da aka sa su je su dauko suka je suka dauko gwalagwalan suka aje inda suka dauka aka ce ta je ta dauka ta tabbatar ta je ta dauka ta tabbatar sannan aka ce to su fita su ba ta wuri su fita su ba wannan mara lafiya wuri to wasu abubuwa ne waɗanda yake shedu na hakika na ilimi na aikace sun tabbatar da su shi yasa musun waɗannan abubuwa ba abin da zai kai ka sai halaka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu za mu ci gaba da karatun littafin As-Sarimul Battar fi tasaddi li saharatil ashrar wane mutum yau Wahidu Abdulsalam Bali zai jira akan ainihin kuma masu cutar al'ainu kambin baka ko kambin ido anan ne mai yiwa mu dan taba magana kadan game da ainihin maita da Bahaushe ke cewa wane maye ne wance maiya ce wane yana da kurwan mayu wane ya cinye kurwan wane to mai yiwa za mu samu dama insha Allahu ta'ala mu tattauna ko a yau ko kuma a karatun gaba amma dai wannan shine fasli na ƙarshe daga cikin fasulla na wannan littafi dan haka mallam yace al-faslu samin fasli na takwas gaba ta takwas ta daga wannan littafi ilajul aini yace ga maganin kambun baka to ita wannan kalma Hausa ce haka muka ji Hausawa na cewa kambin baka Laraba kuma su ce kambin ido abinda yasa wannan larura ce da ke yawo tsakanin baki da ido wani yana da larurar a baki kuma yana da ita a ido guba ce wadda take a bakin dan adam da idon shi shi ma wanda yake da wannan gubar bai san yana da ita ba sai randa mas'alar ta faru shi kanshi sai zo yana mamaki wani ma ya zo yana ƙaryatawa to Bahaushe shi sai ya dauka a baka ne kawai dan haka sai yake cewa kambin baka me kambi wato mugun abu anan yake nufi domin kalmar kambi a wurin ainihin Hausawa kalma ce wadda take ainihin tana da ma'annoni da dama kambi a wurin Hausawa yana daukan daraja girma a ce an sa mishi kambin sarauta mukamin sarauta to anan kambin baka mugun abu da ke bakin wane da zaran ya ga abu ya ce to aje dai wata tsiya ce mota ta fi karfin mu ne mu ma to ashe bakin nashi da guba shikenan ana taka motar nan sai ta ainihin lalace ko ta buga ko ta hadari ko wani abu ma'ana dai zaka ji cikakkun bayanai dangane da wannan ainihin mas'ala insha Allah ta'ala to sai mallam yace ga yadda ake maganinta to larabawa kuma sai suka yi ta'abiri da al'ainu saboda ana ganin a ido take to har sai zama sunanta ma kenan kwatankwacin balarabe ya tashi sai yace wani ya haddace qur'ani da zuci haka suke cewa hasistu ala zahri qalbi na haddace da zuciyata ba wai ko sai yace na haddace da ka to shin kai ne ke hadda ko zuciya to wannan dan sabani ne da ake samu tsakanin Hausawa da Larabawa sakamakon ainihin kowa yadda yake zato Bahaushe na zatan hadda da ka ake Balarabe kuma yana ganin ta zuci ake amma maganar Balarabe ta fi gaskiya domin tana da shaidoji a cikin Alkur'ani da hadisi da zaka ji ainihin Allah ya yi magana hadda ko rike abu da zuciya Allah ya san abin da ke cikin zuciya da Allah yake magana akan wa tahmilu asqalakum wato dabbobi suna daukan kayanku hajatan fi sudurikum akwai wannan kalmar bukatar da ke cikin zuciyarku ashe da zuci kake rike abu to akwai shaidoji irin waɗannan da dama shi yasa Bahaushe yana ganin ana hadda da kane a hakikani da zuci ake to amma wannan matsalar akwai ta ido akwai ta baki jama'a mun gane to malam da yace ga abubuwan da zai karantar da mu a ƙarƙashin ta al-awwal na farko al-adillatu min al-qur'ani al-karim ala ta'sir al-ayn yace dalilai daga al-qur'ani mai girma akan ta'sirin kambin baka shin kambin baka gaskiya ne akwai shi yana tasiri yana ci yana lahanta mutane to malam yace zamu kawo maka dalilai birjik daga al-qur'ani qur'ani kada ya ishi hujja a duniyan nan الثاني نبي الأدلة من السنة النبوية على تأثير العين ما لن يتدد دعوة ذي كامك دليل ذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكن شواء عينه واتو العين ينادى تأثير كم بمبكك وكم بإدو الثالث نأكو أقوال العلماء في حقيقة العين ما لن كما ذي كامك ذنجتك ما لمي غما دا تبتد شواء حقيقة الأمر أقوانا كم بمبكك to jama'a kun ji yadda ake karantar da karatu Allah ya ce annabi ya ce sannan me malamai suka sharhi dan a iya gane magana Allah to ilimi kenan amma har aka fara da maganan malamai Allah ya zama shine na biyu ko na uku wallahi an yi shirka kuma an zama magubawa sai a tuba in za a koya yara karatu a fara koya musu Allah ya ce annabi ya ce sannan kuma malamai ga sharhin da suka to amma matsalar sai a ce ai ba za a iya bane ina za a iya fahimta alqur'ani yanzu ai gaya maka waye gaya maka yaya akai danka ya iya zama lawyer ko ya zama engineer yaya akai kai ka iya zama kaza ka iya zama kaza ma'ana ka ce wai ba za a iya karanta alqur'ani a fahimta ba amma za a iya fahimta magana wani duk wanda ya magana a duniyar nan bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sai in annabin Allah ne sai an samu rudani a cikin maganar shi ko an samu tufka da warara a cikin maganar shi Allah yake walau kana min inni ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira Qur'ani shi kanshi da a ce ba daga Allah yake ba da an samu rikici mai yawa amma da yake daga Allah yake fa babu rikici a cikin shi ko kadan idan haka kun ji mallan yace al-farqu bainal ayni wal hasadi bambancin dake tsakanin kambin baka da hasada ne bambancin dake tsakanin kambin baka da hasada al-khamis na ainihin biyar al-jinnu ya'inuna al-insa aljanu sune wa mutane kambin baka ko kambin ido aljanu da kansu sukan yi wa mutum kambin baka ko kambin ido asadis na shida ilajul aini malam zai kawo yadda ake maganin kambin baka ko kambin ido insha Allah ta'ala asabe na bakwai namazijo amaliyatun li ilajil aini misalai wato misali ko misalai a aikace da malam yabi yayi maganin kambin baka zai kawo maka misalai wato ba daya ba na daga cikin misalan nan yace tiflun rafada sadiya fa ko sadiya ummihi ga wani yaro da ya kishin nonon uwar shi duk sanda aka kara mai nono a baka sai ya kisha saboda wata kawai ta zo ta kalli yaron kyakkyawa shikenan ashe tana da kambin baka shikenan yaro da an mika mai nono sai ya daina sha kawai to malam zai kawo yaye maganin wannan matsalar wannan darasi yana da muhimmanci musamman hamzarin da iyaye yake kawowa kenan mushirkai da suke daurawa yaran su laya da guru a kwankwaso. To tunda muka ce guru da laya kafirci ce da ainihin cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam, to menene wani mataki za a dauka yanzu game da yara kanana dangane da abin da ya shafi tsoron kambin baka, tsoron kambin ido, tsoron kaza? Shine addu'o'in da muka gabatar a baya, sai ka rinka wa danka ko ki rinka wa danki addu'o'i. In baki iya kowace addu'a ba karanta, duk abin da ya samu na Alkur'ani ki addu'a da shi mana, ki tofa mishi ki roki Allah, ko ki karanta qul huwa, ki karanta falaki, ki karanta nasi, ki tofa wa danki. Ga addu'a nan ta zo Bukhari da Muslim, Annabi Ibrahim ita yake wa ƴaƴan shi Isma'il da Ishaqa, Annabi Muhammad ita yake wa jikokin shi Al-Hasan da Hussein. Wa'izuka bi kalimati Allahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma, ina roƙon Allah ya tsare ka da kalmomin shi masu albarka, masu cike da albarka, daga duk wani mai mugun nufi, duk wani mai kambin baka ko kambin ido, duk wani mugu Allah ka tsare ɗan nan daga gare shi. Sai ki rinƙa wa ɗanki wannan da safe ne da daddare ne, sai ki ga ɗanki ya rayu tabarakallah. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Yace sabiyun yatawaqqafu anil kalami, ga wani yaro yana gargadan magana, in ina kenan, yana in ina sakamakon ainihin wato wannan kambin baka da ya same shi. Anan ba cewa muke dukkan in ina kambin baka ne ko asiri, amma ana son a nuna maka ga wani yaro in ina sai ta zama mishi ainihin sakamakon ta faru ne saboda kambin baka da ainihin wato wata mata ta mishi. Yaro ne dan karami ne, fasaha yazo yana magana, shikenan sai kambin baka ya kama shi, sai yazo yana magana yana gargada. Daga ƙarshe kuma malam yace amrun ajibun, abun mamaki. Wata tsohuwa ce ashe tana da kambin baka ita kuma sai ta zo gidan Wahidu Bali, duk da gidan irin gidan malamai ne ba wani abu ne, amma ka san malaman akwai wanda zai dan gyara ya dan shafa fenti ya dan sa kaza kaza kaza. Wannan tsohuwa da ta zo ta kurawa gida ido, kai wannan gida masha Allah mai yiwa ta zo daga ƙauye ne can inda babu wutar lantarki, babu famfo, ba kaza ba kaza, ta ga gida shi kenan fa. Tana fita, Wahidu Bali yace ko ina kawai sai fari far, yace da na share bango sai fari far, yace shi da matar shi ce sai na ce ke tsaya mu natsu. Tsohuwan nan da ta shigo gidan nan baki ga tana ta kalla kalla wa, yace eh, sai yace to ina zuwa. Shine ya samu ruwa yayi addu'a nan da nan ya warwatsa gidan, duk farin kuma sai suka bace kenan. Wane mutum eh aka ce wai abin ya samu masu yi, abin namu ne dan kura da kallabin kitse. To kuma ainu a gidan Wahidu Abdusalam bani ko aljani gidan Wahidu Abdusalam bani. Jama'a mun gane wannan da kyau. Malam yace al-faslu thamin fasli na takwas ilajul aini, ga maganin kambin baka. Amma a ƙasa malam ya sauke wata alamar tauraruwa yace hunaka bahsun qayyimun bi'unwani al-ainu haqqun, akwai wani ainihin bincike mai daraja mai kima, wani littafi mai matukar kima da wani malami ya sanya mishi suna al-ainu haqqun, kambin baka gaskiya ne. Ta'alifu Ahmad ibn Abdurrahman Ash-Shumaymiri ko Ash-Shumaymiri Ash-Shumaymiri yace wa qad naqaltu minhu ba'd an-nuqul fi hadha al-fasl, yace wannan littafi wani malami ne mai suna Ahmad dan Abdurrahman Ash-Shumaymiri ya ainihin wato rubuta shi, yace kuma na ciro abubuwa da dama daga cikin wannan fasli. Falyuraji yace a koma, falyuraja a koma a duba wannan littafi, fa innahu muhimmun, yana da matukar ainihin muhimmanci. Wato nasbata shi Ash-Shumaymiri, Ash-Shumaymiri ko Ash-Shumaymiri, amma Ash-Shumaymiri ne zai zama daidai. Wannan littafi kun gan shi jama'a a hannuna, karami ne, bai kai girman Asarul Battar din ba ma. Al-Ainu Haqqun Ahmad ibn Abdurrahman Ash-Shumaymiri, gashi a cikin wannan littafi ya tattauna matsaloli akan kambin baka da kambin ido daya bayan daya, a inda ya kawo matsala akan me ma'anar kambin baka tukuna, ya kawo dalilai da ke tabbatar da ainihin wato kambin baka, ya kawo dalilai da ke tabbatar da akwai ta'asiri lallai kambin baka yana cutarwa, sannan ya ta kawo dalilai akan ainihin wato hadisai da ke tabbatar da haka, irin hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallama suka inganta, yake cewa kambin baka gaskiya ne har ma takan saka raƙumi cikin tukunya. Yanzu me kambin baka in ya harari raƙuminka, malam anjima sai a ga ya suma, yanzu nan sai a soke shi, anjima sai ka ji ana dahuwa. Shine annabi yace kambin baka gaskiya ne har takan kai raƙumi cikin tukunya, takan fado da mutum daga saman dutse. In ka hangi mutum a saman dutse ko saman gidan sama, kana da ainihin kambin baka ashe, kana kallon shi zuciyarka ta dau ruta ta dau zafi, yanzu sai a ga yayi alkafira ya fado. To duk za mu ji waɗannan hadisan insha Allah. Sannan ya kawo irin yadda kambin baka din yake ainihin ta'asiri, ya kawo zantutukan masu ainihin wato musu akan abin. Na daga cikin wannan hadda ainihin maganan mu'tazilawa, mu'tazilawa ne da ainihin wato asha'ira masu aqida al-wujud wal qidam wal baqa'u wal mahalafatu, duk waɗannan duk su kam suka ƙaryata kambin baka da kambin ido. Ta yiwuwa an aka kawo wata aqida ka ce ah to ai mu ash'ariya ne amma mun yadda da wannan, a'a, ka'ida a wurin Qur'ani, in aka samu bayahude kwaya daya ya zagi Allah, to zaka iya game suka ce Yahuda sun zagi Allah. Wa qalatil yahudu yadullahi mazlula, ai ba duka Yahuda ne suka ce hannun Allah a maƙe ki, Allah akwai rowa. Wasu Yahudawa ne suka faɗi, amma da Allah ya tashi sai ya hada sai ya ce Yahudawa sun ce. Jama'a mun gane, to akan wannan ne ƴan kungiya kaza sun ce matsala aljanu ƙarya ne, sai mu ce ƴan kungiyar izala sun ƙaryata matsala aljanu kaza kaza. In ku ba ku daga ciki sai ku fito ku ce to mu kam dai mun gaskata, to shikenan. Amma in ba haka ba, in aka samu wasu ƴan bangaren kungiyar ku suka yi da'awar wani abu sananne a addini ƙarya ne, ku sai ku yi marmaza ku fito ku ce wannan maganar da suka faɗa ku kun barranta daga gare ta. In ko kuka yi shiru to sun faɗa a madadin ku ne, don haka aka tashi sai a narke ku duka a yi muku raddi. Jama'a kun gane wannan da kyau, domin munafunci ya kai munafunci in matsala wani ya je ya yi musunta a halin ƴan uwan shi da ke tare da shi ba su tare da shi akan wannan matsalar, sai su ja baki su gum tunda dai da wane yake faɗa, to shikenan bari mu ja baki mu shiru. To shi kuma wannan ya kamata in ya tashi ya ce to ƴan kungiya kaza sun ce kaza, in aka ce a to ba dukansu bane, suka ce oho ba ƴan kungiyar bane. Haka ka karanta Qur'ani kaje, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin Minhajus Sunnati Nabawiyya fi naqdi kalami Shi'at al-Qadariyya a cikin mujalladin farko ya tattake wuri akan wannan mas'ala da yazo yana raddi game da ƴan Shi'a akan wasu aqidoji nasu. Sai suke cewa a to ai ba duka ƴan Shi'a bane, sai ya ce a wannan shine uslubin da Qur'ani ya koyar. Naka samu dan kungiya guda daya ya fito ya ce ƙarya ne aljani baya shiga jikin mutum, to in sauran ƴan kungiyar suka yi shiru to kai ne raddi, in ka zo ka karage sai ka ce ƴan kungiyar izala sun ce ƙarya ne aljani baya shiga jikin mutum. In sun ji zafi su fito su ce su banda su, kuma a tuhumce su dan mai tunuri da ya faɗa da ba ku fito kun ƙaryata shi ba. Jama'a kuna fahimta wannan da kyau, to muna nuna muku yadda ake da'awar salafiyya ne, yadda ake da'awa salafiyya, don da'awa ce da ita kanta sai an ciro an koya maka daga Alkur'ani, in ba haka ba sai kai ta bankaura. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To malam ya kawo ainihin wato mu'tazilawa sun ƙaryata mas'alar al'ainu, sannan ya kawo sufaye ɗan ɗariƙa ya ce su ma sun ƙaryata, sannan ya zo ya kawo ainihin asha'ira, sannan ya zo ya bi su yi musu raddi ɗaya bayan ɗaya, sannan ya zo ya kawo yadda ake maganin al'ainu ɗin, kamar yadda muka ce in wanka ne wace siffa ce za a yi mutum wanka a karya mishi wannan kambin baka, wace siffa ce za a yi in alwala ne, duk waɗannan abubuwan wasu abubuwan da ke faruwa a nan ƙasar Hausa. Shi yasa nace a wannan faslin ƙarshenta insha Allah sai na yi magana akan maita ko ba yau ba wani lokaci, domin wasu matsalolin da ke faruwa kambin baka ne, mai kambin baka ne da ya yi magana akan ɗanka yana ɗan gangarawa ya tafi gaba, sai a ga yaro ya faɗi ya suma, sai a ce ya wani maye ne, sai a je ana dukan shi da gado a zo a ji yaron a ce tsallaka shi, aina kuka karanta aka ce tsallaka, kuma kuma kun yi ƙarya, ba wannan a karatu. Kamata ya a bincika kai yaya kake kana wucewa kuma kai magana akan yaro, yaro ya zo kai kamar zai fashe ciwo kaza kaza kaza, ice ni ma ban sani ba menene ya faru, ba wani abu. Eh to muna zaton ko kana da cuta al'aini ne kai ma baka sani ba, je ka kai wanka ka kawo mana ruwan, sai samu wani kwangir ko baho ko wani ba sai wanka, sai a taro ruwan a zo, sai a zo za mu ji yadda ake wanka. Ko kuma je ka samu ainihin kwalon wandonka ta gas daga sama haka, sai ka wanko mana, ko kuma zani da kake daura in jauto ne haba ciki ka wanko ka kawo, ko makamancin haka. Duk zani bayani akan wannan. Haka ya faru zamanin sahabbai, wani sahabi kawai yazo yana wanka gindin kogi, bakin kogi, kawai sai wani yazo wucewa yace kai tunda nake ban taba ganin fata mai laushi da kyau irin wannan ba, yana wucewa nan da nan sai zazzabi, wannan mutum ya fadi warwas abubuwa duk suka rikice. Aka je wurin manzo Allah, manzo Allah yace wa kuke tuhuma? Suka ce ba mu da muke tuhuma, sai dai wani muna jin yace ka ba, yace ka ba, yace aje a kira shi. Yana zuwa manzo Allah yace dan ne ɗayan ku zai kashe dan uwan shi. Sai yace manzo Allah me nayi? Manzo Allah yace baka faɗi wani abu da kaga jikin shi? Yace a cewa ne kai na ga fata ban taba ganin mai kyan irin tashi kaza kaza. Yace halla barakta, me yasa baka ce Allah ya sa albarka ba? Ita ce kalmar Bahaushe da in ya gani sai yace tabarakallah. Me yasa da ka gani baka ce Allah ya sa albarka ba? Wato duk abin da kaga ya baka sha'awa, kai ne saurayi, ka gama makaranta kana jiran Allah kawo, Allah kawo, sai kaga kyakkyawar budurwa ta zo ta wuce, baka da kudin aure, an ce kansula ne ke nema, ciyaman ne ke nema, wane ne, ka san abu yayi nisa ya wuce ka. To daga ce aikin banza farin komo, ni za da faran mace a ba mu san hasada, sai ka ce Allah ya sa albarka. Yawwa, karka hasada, me wa kana da kambin baka baka sani ba? Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To haka malamin nan ya kawo duk ya tattauna matsaloli daya bayan daya insha Allah, wanda mai yiwa za mu rinka gutsurowa kadan daga cikin wannan littafi har dai zuwa karshen ainihin wannan fasli. Ba ainihin lokaci yayi mana, za mu saurara anan sai gobe insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.